قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أم الكتاب هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.
ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك يا إخوة من أقار جدد بودياء الله سبحانه وتعالى ليكاوم من يمتشين جمعة يومنا ترق وتر رمضان هجر من زان الله صلى الله عليه وسلم أنا الشيخرة جبوت الأليه تدأر فإن جهدو a gidayen miladiya yau 31 ga watan 3 shekara ta 2023 mun da wannan majalisi namu na tafsirin alqur'ani mai girma da fatan Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da zukata masu kiyaye gaskiya da harasa masu fadin gaskiya da gabuɓa masu aiki da gaskiya sannan muna roƙon Allah duk abin da zai shiga tsakankanin mu da gane alqur'ani da aiki da hukuncin sa to Allah ka shiga tsakankanin mu da shi wannan ko a cikin shedanin mutane ko a cikin shedanin aljannu ko kuma san duniya ko kuma wata cuta dake kama zukata ta kama zuciyar mu har mu kasa gane gaskiya mai aiki da shi to Allah ka shiga tsakankanin mu da wannan idan ƴan uwa basu manta ba a zama ta ƙarshe da muka yi jiya mun fado manya-manyan manufofin alqur'ani wanda alqur'ani yake neman ya cin masa shine makasudin saukar da alqur'ani da Allah subhanahu wata'ala yayi mun ji cewa akwai manufa na daidaiku an saukar da alqur'ani mai girma domin a gyacce daidaikun mu a gyacce zukatan mu a kyautata halayen mu da dabi'un mu sannan manufa ta biyu a gyacce al'umman mu a yankuna da garuruwa da jihohi da ƙasashe da kuma ma duniyar gabaki ɗaya to kuma mun fahimci cewa bai yiwuwa a ce al'umma ko jama'a ta gyaru har sai in ɗaiɗaikun jama'an sun gyaru su ne idan sun gyaru wane ya gyaru wane ya gyaru wane ya gyaru sai a tattara sai a ce mutanen gari kaza mutanen kirki to manufa ta uku ta alqur'ani shine duniyan gabaki ɗaya a dora ta akan turba nagartacci a dora ta akan tafarki duniya ta rayu akan adalci da maslaha da fifita maslahan bai ɗaya a maslahan ɗaiɗaiku da ire-iren waɗannan abubuwa waɗanda duk mun yi bayani shi a zaman da muka yi jiya kuma mun ji cewa rashin aiki da alqur'ani shine ya gurɓata zamantakewanmu shi ya lalata alaƙoƙi tsakankaninmu shi ya fusata mahalicci Allah a kanmu har Allah yake jarabtanmu da nau'o'i iri daban-daban na jarabawa da bala'i idan kaga Allah ya jarabci al'umma da matsalan tsaro sun kangare ma Allah ne ba sai aiki da Qur'anin ba ne in kaga Allah ya jarabci al'umma da yunwa sun kangare ma Allah ne ba su bi tafarkin da Qur'ani ya zo da shi ba kamar yadda alqur'ani mai girma tabbatar wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizqaha ragadan min kulli makanin wa kafarat bi an'amillahi fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un duk al'umman da ta kangare ma Allah ga littafin Allah a cikin ta amma ta yi watsi da shi ta ki aiki da shi to wannan al'umma sai Allah ya sanya mata rigan tsoro da kuma rigan yunwa irin da halin da muka samu kanmu a ciki a wannan ƙasa tamu duk da kasancewan kowa kuma yanzu da yake laifi tudu ne yana take na shi ne sai ya ganin ai laifin wane ne matsalan tsaro ai laifin wane ne ai laifin wane ne ai laifin wane ne shi yasa in ba ku manta ba a baya ƙasar nan an yi lokacin da ake ta kira shugaban ƙasa cire manya-manyan hafsoshin sojojin ƙasar nan da na ƙasa da na ruwa da na sama in aka yi wannan za a samu tsaro aka cire su ba a samu tsaron ba aka ce inda a cire wani a samu tsaro aka cire su ba a samu tsaron ba inda za a sa wani a samu tsaro aka sa su ba a samu tsaron ba hakan dai yana alamta maka cewa Allah ya fasata da al'umma sun juya ma Allah baya shi ma sai Allah ya juya musu baya to wannan na daga cikin irin fitintunu da bala'o'i da al'umma suke fadawa idan sun kangare ma Allah sun kangare ma dokokin Allah da hukuncin Allah da ya saukar a cikin Al-Qur'ani sannan akwai wata matsalan kuma da za ta biyo baya ranar tashin alkiyama wacce ita ba mai magana a kanta ba amma za mu dan gege ta a yanzu ita ce faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takhadhu hadha al-qur'ana mahjura ƙara ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai shigar a gaban Allah ranar tashin alkiyama da haka annabi shine mai ƙara alƙali shine rabbul izzati shine Allah subhanahu wa ta'ala
waɗanda ake ƙara su ne al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam ƙaran da annabi zai shigar shine ya rabbi inna qaumi taqabu hadha alqur'ana mahjura ya allah al'umma ta sun kaurace mu alqur'ani wannan ita ce ƙara al-imam ibnu qayyim da yazo yake bayani akan me ake nufi da kaurace mu alqur'ani yace abubuwa ne guda biyar abu na farko kin yin imani da alqur'ani mai girma shine babban matakin kaurace mu alqur'ani duk wanda yake imani da alqur'ani kamar irin yadda kafirai suka yi imani da shi yahudi da kirista da sauran maguzawa suka yi imani da alqur'ani cewa maganan Allah ne saukakke ne daga Allah to wannan ita ce kofa mafi sharri mafi hadari mafi girma cikin kofofin da manzon Allah zai karanci al'umma a gaban Allah ranar tashin kiyama haka nan kuma wato kin karanta alqur'ani na daga cikin abin da annabi zai kalubalanci al'umma waɗansu daga cikin musulmi ba sa karanta alqur'ani bayan kuma idan ka dubi maganganun magabata akan karatun alqur'ani mai girma zaka ga alqur'ani ya wuce yadda duk kai kake tsammani in kana neman albarka a rayuwa da alkhairi da yawaitan alkhairi da yawaitan albarka da kariya daga sharrora da fitintunu to kai riko da alqur'ani gurgurdan yadda kake karanta alqur'ani gurgurdan yadda Allah ke baka kariya gurgurdan yadda Allah ke haskaka zuciyarka gurgurdan yadda Allah ke haskaka ka a cikin al'umma to gurgurdan kuma yadda kai kaurace maka karatun alqur'ani gurgurdan da shi ma Allah zai cire tallafin shi akan ka so da ka rashin karatun alqur'ani mai girma shi ma wannan yana daga cikin abinda annabi zai karanci al'umma a gaban Allah da haka wanda ya san shi musulmi ne amma bai karanta alqur'ani to ya gane cewa yana cikin wani bala'in hadari kuma shedan na kusa da shi saboda ko dai kai kusa da Allah ne ko kai kusa da shedan babu tsakiya wanda ke kusa da Allah kai tsaye ya nisanci shedan wanda ke kusa da shedan ko ba shi tare da Allah bai yiwa a ce wannan ba shi tare da Allah ba shi tare da shedan a'a fa ma za ba'da al-haq illa al-bala in dai bayan bata ne bayan gaskiya ne to bata ce to dan haka wanda baya karanta alqur'ani mai girma to ya bude maka shi kofin da zai ta kusantan shedan zai ta bashi sake sake da fahimta fahimci fahimta da waɗansu abubuwa ne na kurakurai shi kuma yana nan yana ganin yana ganewa yana nan yana ganewa saboda mene saboda baya karatu alqur'ani sayyidina Uthman bin Affan afani yana cewa da a ce mu mun mune ne da ba za mu koshi da maganar mahaliccin mu Allah inda mu mun mune ne ta ya za a yi mu koshi da maganar Allah in mu mun mune ne na gaskiya kaga ba zai yi ba duk musulmin da kaga ya koshi da maganar Allah ba zai karanta ba ba zai sauraro ba ba zai je zauna yayi kasake yana ci ba to wannan mutum ba mu'mini bane sai dai a ce musulmi ne kawai a gangan ciki amma bai taka mataki irin na imani ba to kin karanta alqur'ani shi ma yana daga cikin manyan manyan halawa sannan abu na uku kin yin aiki da alqur'ani kin yin aiki da alqur'ani shine wanda muka yi magana akai jiya wanda mu za mu yi a daidaikun mu kowa ya dauka haƙƙin yin aiki da alqur'ani haƙƙina ne da haka in wancan bai yi ba ni ba zan yi ba in wancan ba za ta yi ba ni ba zan yi ba kowa ya dauka haƙƙina ne a ni kadai in yi aiki da alqur'ani to rashin yin hakan zai bayi zuwa ga annabi kai karanka a gaban Allah ranar tashin kiyama to sannan abu na hudu shine kin yin hukunci da alqur'ani wani zai ce meye bambancin su wannan na uku kin yin aiki da alqur'ani wannan ya shafi ni ya shafi kai ya shafi matarka ya shafi ƴaƴanka ya shafi makwabta amma hukunci da alqur'ani kuma ya kasance a kotuna tsarin qur'ani ne ke gudanar da tsarin mulkin kasa rashin yin wannan yana fusata Allah subhanahu wataala yana kai ga har annabi ya kai karan al'umma a gaban Allah kuma Allah ya dauki mataki a kan su to abu na biyar shine al-imam ibnu qayyim yake cewa in yin magani da alqur'ani in yin magani da alqur'ani la shakka alqur'ani mai girma yana magance matsaloli cututtuka guda uku cututtuka guda uku duk alqur'ani na maganin su akwai cuta na shubhat, cututtuka na shubuhohi, wanda a ƙarƙashin shubuhohi ne kafirci ke shigowa, a ƙarƙashin shubuhohi ne bid'o'i ke shigowa, a ƙarƙashin shubuhohi ne munafinci ke fitowa. Sai kaga wani ya ɗauki wani nassi na Ƙur'ani ko na sunna, sai ya canza ma'anan, ya bankara ma'anan, ya sara wani guri, ya haɗa da wani guri, sai ya ce ai Al-Qur'ani mai girma ma Allah ya ce Allah na ko'ina, ya yi watsi da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To kaga wannan shubha ce, sai a ce maka ai Allah ma ya ce wasjudu wa qatari, wai in kai sujjada a ƙasa to Allah na ƙasa, za ka kusanci Allah. An yi watsi da cincirin dan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ke fassara Al-Qur'ani ya nuna cewa Allah yana sama. To kaga wannan shubha sunanta, a nan ne za a samu waɗansu miyagun aƙidu su shigo. Idan ka ji ana batun cewa waɗansu suna zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ta ƙarƙashin wannan ƙofan suka shigo shubuhohi, su ma malamansu ne suka yi ta gaya musu waɗansu abubuwa, suka rikita tunaninsu har suka karkatar da su daga fahimtar gaskiyar addini. Shubuhohi kenan. Sai ka ji waɗansu suna ce maka su babu ceto, waɗansu su ce maka ba su yarda da hadisi ba, ai duk muna da su, su Ƙur'ani kaɗai suka yarda da shi, don haka su suna ma zargin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. To kaga duk waɗannan babin shubuhohi ne, waɗanda yake wani zai zo da shi ya ta barbaran tunanin nan a cikin zuciyar mutum, har sai mutum ya yarda cewa ai lallai ba babu wani hadisi, Ƙur'ani kaɗai ya ishe mu. Wani ya zo maka da mummunan aƙida irin ta Boko Haram, cewa duk wanda ya saba maka a fahimta hukuncin shi ka kashe shi, hukuncin shi ka kashe shi, ko kuma shuwagabanni in ba su yi aiki da Ƙur'ani ba hukuncin su a kashe su a zubar da jinin su. Kaga duk waɗannan miyagun aƙidu ne waɗanda suka samo asali daga shubuhohi. To idan ka bibiyi Al-Qur'ani mai girma bibiyan da ya dace, Al-Qur'ani mai girma yana gusar da irin waɗannan shubuhohi. Cuta ta biyu shine Al-Qur'ani yana maganin cuta ta shahawat, ta sha'awoyi. Duk wani sako da aka yi ma Allah ya zo a ƙarƙashin shahawat ne. Idan ka ga mutum yana cin dukiyar mutane, sha'awat ne, yana biyan buƙatuwar zuciyarsa. In ka ga wani yana zina, shahawat ne. In ka ga wani yana sata, shahawat ne. In ka ga wata mata tana satan dukiyar miji, shahawat ne. In ka ga wani miji yana tauye haƙƙin matarsa, shahawat ne. In ka ga makwabci na cutar da makwabci, shahawat ne. To haka nan duk wata matsala da kaga an saba ma Allah da ita, ta zo ta wannan kofar ne na shahawat. To idan aka bibi Al-Qur'ani mai girma, aka yi aiki da Al-Qur'ani, yana magance waɗannan cututtuka. To sannan cuta ta uku da Al-Qur'ani mai girma yake magancewa ita ce cuta ta gangan jiki. Cututtuka dai da muke fama da su yau da kullum. Wani na fama da ciwon ciki, wani na fama da ciwon kai, wani na fama da ciwon baya, wani na fama da ciwon kafa, wani na fama da shafan aljani, wani na fama da cutan ƴan hassada sun taso shi a gaba, sa'idawa sun taso shi a gaba, wani na fama da tsangwama daga abokan aiki ko dangi ko wani abu mai kama da haka. Wannan ya sa kaga mutum yana bushewa, yana ramewa, ya kwanta cikin bakin ciki, ya tashi cikin bakin ciki. Duk Al-Qur'ani mai girma yana magance waɗannan matsaloli. Bai koyi a gare mu ba irin hadisan da suka zo wanda suke faɗin irin tasirin Fatihatul Kitab wurin magance cututtuka. Har Al-Imam Ibn Qayyim yake cewa da ya je garin Makka, ya samu ruwan zamzam yana karanta fatiha a ciki, ya ga tasirin fatiha gurin magance cututtuka sai da yake fike tsammani. Ga kuma hadisi nan manzo Allah sai ya bamu labarin, a wanda aka bamu labarin wani mutum kunama ta harbe shi cikin sarakuna, aka karanta mishi fatiha kuma ya warke da izinin Allah. Ga addu'o'i nan wanda annabi ya bamu, wanda zai ce idan ka ji gaban cikinka na ciwo, ka tsora hannu a wurin, kace bismillahir rahim kace a'udhu billahi wa qudrati min sharri ma ajibu wa hadir zaka samu waraka da izinin Allah kuma masu yaqini sun karanta kuma sun ga tabbasa kai ga addu'o'i nan wanda in kana fama da bakin ciki da damuwa ya addabe ka ka karanta Allah zai gusar maka da bakin cikin ka ga addu'o'i nan in kana fama da bashi ka karanta Allah zai biya maka bashin ka ga addu'o'i nan wanda in ka fada cikin wata jarabawa da wata musiba ka karanta Allah sai ya mayar maka da abin da yake zaman alkhairi ga sunan a cikin sunnonin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba su da iyaka wannan yana alamta maka irin yadda alqur'ani mai girma yake magance cututtuka na zahiri na gangan jikin dan adam wannan bai kore kuma idan kai magani da alqur'ani mai girma kuma kai ne magani na dabi'a ba bayan ka karanta fatihatul kitab sai kuma ka sha zuma misali bayan ka karanta fatihatul kitabi sai kuma ka je ka samu paracetamol ka sha duk wannan bai kore ba shi ma wannan yana daga cikin abubuwan da alqur'ani mai girma yayi bayani akan cewa a nemi magani ta irin wannan hanya shi yasa jiya da muke bayani cewa alqur'ani yayi bayanin komi muka ce waɗansu abubuwan ya kawo su filla filla ne waɗansu kuma ya gina waɗansu ka'idoji ne waɗanda yake in an bi su za a cimma waɗansu abubuwa na maslahan duniya da na addini to duka waɗannan abubuwa alqur'ani mai girma yana magance su so dan haka ya ƴan uwa kowa yi bakin kokarinsa ganin ya kyautata imanin shi da alqur'ani imanin ka ya zama nagartacce da alqur'ani mai girma ya zama imani ne wanda yake babu shakka babu wani kaikayi babu wata shubha a ciki ka yarda alqur'ani mai girma kundi ne daga Allah maganar Allah ne subhanahu wataala ya saukar da ita ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin alqur'ani ya zama shiriya ga talibai gabaki daya a daidaikun su a jama'a jama'an su a kuma duniya gabaki daya kai da wannan to sannan ka je mataki na gaba kai ta karanta alqur'ani kai ta karanta alqur'ani duk wata gaba da rarar lokaci da ka samu ka zauna ka karanta alqur'ani in Allah ya maka gamdakatar ma ka rika keba lokaci kana haddan alqur'ani har kai haddan alqur'ani ka gama daraja ce a gare ka ranar tashin alkiyama domin ranar tashin alkiyama wal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila darajoji ne da kololuwan falala to amma wane ne ya fi kololuwan daraja a ranar tashin alkiyama shine wanda ya fi kowa karatun alqur'ani kamar yadda ya zo a cikin hadisi yuqalu li sahibil qur'an iqra wartaqi waratil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha za a ce ma makarancin alqur'ani ka rika karatun alqur'ani kana hawa darajar sama yau gidanka gurgudan iya abinda ka haddace ne na alqur'ani da haka wanda ya haddace izu daya darajar shi bai daidai da wanda ya haddace izu goma ba izu goma ya kara sama ya kusa da Allah wanda ya kai izu 30 wanda ya kai izu 40 wanda ya kai izu 60 ya haddace alqur'ani to irin waɗannan su ne hadisi yazo ma'as safaratil kiramil barara suna tare da mala'iku na gartato ne ke kusa da Allah aka ce suna karkashin ma al'arshin Allah ne suna jin motsin al'arshin Allah subhanahu wataala in baka gane wannan darajar ba to ka dauka yanzu a ce shugaban kasa ya kusanto da kai yanzu a bila kake zaune sai ka ji mutum har ka difiri zai rika yi cewa ai ka san ni yanzu a bila nake ai yanzu a state house nake ai yanzu government house nake da zama muna tare da excellency da zama muna tare da Mr President to me kake tsammani in kana kusa da Allah subhanahu wataala ai daraja ta kare daukaka ta kare to dan haka ka nazimci alqur'ani mai girma ka karanta shi haikan kai haddan sa gurgudan abin da Allah ya hore maka idan shekaru yayi maka tsawo ba za ka iya yin haddan nan ba to kana da yaya kana da jikoki kana da dalibai ka bude musu kofar da za su karanta alqur'ani kuma su haddan alqur'ani kai kuma ka ci gaba da cin moriyan wannan koda bayan ka kwanta ka mu to sannan kowa ya bakin kokari ya ga yana aiki gurgudan abin da ya sani babu shakka ba zai yi a ce kai aiki da komai ba 100% amma gurgudan abin da ka sani kai aiki da shi sai Allah subhanahu wataala kuma sai ya azurta ka ka samu daman yin aiki da abin ma da baka iya yin aiki da shi din ba to idan kuma Allah ya taimake mu nan gaba mu zama daular mu ta zama daula ta addinin musulunci. Al-Qur'ani mai girma ne ke hukunci a kotuna, Al-Qur'ani ne da sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ake karantawa. Yanzu din akwai irdishin haka, mun gode mu Allah, saboda akwai kotuna na addinin musulunci, akwai Sharia court, suna dan iya yin waɗansu abubuwa kashi 30-40 cikin 100 na dokokin Allah, ana iya bi kuma ba wanda zai ce da me. To idan muka ƙara kyakkyawan niyya, muka bi Allah sau da ƙafa, Allah zai iya ƙara mana ya kasance kotunan mu gabaki ɗaya kawai mulkin tsarin mulkin mu tsarin Allah ne subhanahu wataala. To sannan kuma sai mu jage duk abin da ya dame mu na cututtukan yau da kullum, kafin kai tunanin mafita daga wani, kai tunanin mafita daga Allah subhanahu wataala. In mahassada ne suka dame ka, ga qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas. Idan damuwa ce ta dame ka, ga addu'o'i nan da ya zo daga annabi, Allahumma inni ibnu amati, har ya zuwa ƙarshe. In cututtuka ne na gangan jiki, ka karanta Al-Qur'ani, ga fatiha fil kitabi nan, ga qul wallahu, ga falqi, ga nas. In shaytanu ne suka taso ka a gaba, ga ayatul kursi nan, ga amanar rasulun nan, ga ayoyi nan masu albarka, kana karanta su kana samun lada, kana samun natsuwan zuciya, kana samun kwanciyar hankali, kana samun kuma kariya daga Allah subhanahu wataala. To wannan shine, to da ka hanyar da mutum zai bi ya samun makansa da irin wannan yanayin, to shine hanyar da mutum zai bude tunaninsa ya koma zuwa ga fahimtar Al-Qur'ani wanda ake kira at-tadabbur. Ka maida hankalinka zuwa ga Al-Qur'ani, duk ayar da ka saurara ka riƙa sauraron ta, sauraro na fahimta, sauraro na neman ganewa, sauraro na neman yadda zai lalubo, yadda zai samu kusancin Allah ta ƙarƙashin wannan aya. Malamai suna bayanin cewa Al-Qur'ani mai girma ba wai sai ayoyin sun haɗu bane sannan suke zama shari'a, a'a, kowace aya ita kadai ɗinta shari'a ce farkonta da ƙarshenta, ba wai sai sun haɗu ba. Kar ka ɗauka wai sai ka ɗauki Qur'ani daga farko zuwa ƙarshe ne za ka samu shari'a, a'a, duk ayan da ka ɗauka to akwai shari'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a ciki. Don haka duk ayan da ka saurara aka yi maka bayaninta, ka kasa kunninka ka ji cewa menene ni ko zan ji a wannan aya, menene zan fahimta in gane, ta ya za a yi in yi aiki da abin da na gane a cikin wannan aya. Wannan shine ma'anar tadabburin Al-Qur'ani, wato kai ta kikkirfa ayo Al-Qur'ani domin ka gane sakonnin da ke ciki, ka hankalci ma'anonin, ka kuma san hikiman da Allah ya sani ya saukar da wannan ayan, ya kuma zaburar da kai kai aiki ka kusanci Allah subhanahu wataala. Wannan shine abin da ake kira tadabburi. Idan Allah ya ce miki bawa ya samu wannan, to ya samu sirri daga cikin manya-manyan sarroran da Al-Qur'ani zai rika mishi tasiri. Kuma Al-Qur'ani mai girma ya kawo maka wannan bayanin, sai dai shi ma rashin gane ayoyin ya sa muna karanta ayo amma ba ma gane. Allah subhanahu wataala yana cewa inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Wannan wata irin bakandamiyar aya ce wacce ta tattaru akan jumloli da gaboi masu ƙarfi, masu alkhairi kwarai da gaske. Lokacin da Allah ya wa'azantar da bayinsa a cikin suratu qaf na daga cikin surori masu dukan zuciya, sanin irin manya-manyan saƙonnin da ke ɗauke da ita, ya sanya manzon Allah yakan karanta ta a sallar Idi. A sallar Idi annabi kan karanta ta wani lokaci, sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yakan karanta ta a duk kuɗuban Juma'a, kamar yadda ya zo a cikin Sahih Muslim. Wata sahabiya take cewa ni ban ma haddace suratu Qaf ba sai daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake karanta ta duk ranar Juma'a. Da wannan ya kasance malamai da dama suke cewa an so liman ya rika yawaita karatun suratu Qaf lokaci bayan lokaci, ko dai ya rika karanta ta dukanta, ko kuma ya rika karanta ta yana ɗauko gaɓuɓɓa daga ciki yana mutane wa'azi da ita a kan mimbari ranar Juma'a. Alhamdulillah mu a masallacinmu mukan ɗauko suratu Qaf muna karanta ta, muna fito da irin saƙonnin da ke cikinta. To suratu Qaf
akwai bayani akan halittar dan adam tun daga asalin baka har yadda akai aka samar da kai da irin halin da kake ci. Suratul Qaf tayi bayani akan imani. Suratul Qaf tayi bayani akan da'a da sako. Tayi bayani akan imani da kafirci. Tayi bayani akan makoma na wadancan da makoman wadannan. Tayi bayani akan duniya da irin rikitanta da karkaso mutane a cikin ta. Tayi bayani akan ranar tashin alkiyama da ababen tsoro da razani da firgici da ke cikin ta da karkaso mutane a cikin ta da kuma yadda ake samun makoma mai kyau ko rashin makoma mai kyau. Duk suratul Qaf tayi bayani. To a ƙarshe duk da Allah ya gama tattar waɗannan bayani sai ya ce to inna fi zalika ladhikra. Kun ga lalle a cikin waɗannan bayanan ladhikra, wallahi akwai wa'azi, akwai gargadi, akwai tunatarwa, akwai kuma tsoratarwa, akwai razanarwa. Amma wane ne zai fa'idanta? Kowane kare da doki? Sai Allah ce liman kana lahu qalbun. Amma fa sai ga wanda yake da rayayyar zuciya, tsarkakakken zuciya, shine liman kana lahu qalbun, wanda yake da zuciya. Malamai suka ce zuciyan zakiyatun zakiyatun zakiyatun, zuciya wato mai kaifi, wacce ta buɗe sosai, tana shirye da ta ji gaskiya, ta gane ta aiki da shi. Sannan zakiyatun mai tsafta, zuciya akwai tsarki a ciki, wannan dai tsarkin da muka yi magana a farko tun jiya. To irin wannan zuciya ita ce rayayyar zuciya. To idan ta saurari waɗannan jerin giyan ayoyin Alƙur'ani mai girma, to za ta amfani. Shine liman kana lahu qalbun aw al-sam'a. Sannan baya ga zuciya, mutum yana da ita rayayyar zuciya, zuciya mai tsafta, mai tsarki, zuciya mai nufin alkhairi, zuciyar da ta buɗe sosai, tana shirye da ta karɓi gaskiya. To bayan an samu wannan, sai kuma a sami liman kana qalbun aw al-sam'a, mutum kuma ya zauna ya kasake yana sauraron shiryen da ake gaya masa. Al-sam'a kenan, yana ya kasake yana jin shiryen da ake gaya masa, yana tuntuntuni, yana nazarin yadda za a iya cimma abin nan da ake karantar da shi na gaskiya. Sannan wa huwa shahid, sannan kuma yana halarce. Ba yayi kasake amma zuciyar shi tana tantuna tunanin wani abu ba. Wa huwa shahid, zuciyar shi tana halarce akan abin da ake karantawa. Wannan aya da malamai suka kalle ta, sai al-Imam Ibn Qutayba yake cewa, yace istama kitaballahi, ka saurari littafin Allah, wato ko kuma istama kitaballahi, mutumin da kenan ya saurari littafin Allah, wa huwa shahidul qalbi, alhalin zuciyar shi tana nan a farke, zuciyarsa tana nan a halarce, wal faham, sannan yana nan ya buɗe tunaninsa yana fahimtar saƙon da ke cikin maganar Allah. Sannan laysa bighafilin, ba rafkanan ne bane, wala sahin, ba mantacce bane. Akwai wanda yake rafkanan ne, ana karatun shi ba ko a cikin jikin shi. Akwai wanda yake sahi ne, ya faɗa cikin imuwa da rudani, shi abin ma gaskiya ne ko ba gaskiya ne, shi ba ma fa abin da ya dame shi, shi har yanzu ma zuciyar shi ma bata natsuwa ta gane wannan abin da ake karanta ba maganar Allah ne. Yace wa huwa al-isharatu ila al-mani min husul at-ta'aqqub, da Allah yace aw al-qasam aw huwa shahid, yana gaya maka ne akwai abin da zai hana ka ka tasirantu da Alƙur'ani. Yace shi ne sahul qalb, idan zuciyanka ta zama rafkananniya, wa ghaibatuhu, zuciyarka ta zama ba tana halarce bane, kai duk abin da ake yi kana iya zama a nan gaka, amma ƙwaƙwalwanka na can wani guri, kana iya ji amma ji iya kunnuwanka nan ba su ratsa kunnuwan sun fada cikin zuciya ba to irin wannan dindai wanda zai ji abu da kunni kawai ba zai gane komai ba ba kuma zai samu daman aiki ba to har shine dai a ƙarshe shi al-Imam Ibn Qayyim a ƙarshe duk da ya tattara bayanan sai ya ce to wannan aya ta kawo abubuwa guda hudu ne abu na farko dai ta yi magana akan abin da yake in ka saurare shi zai iya maka tasiri ya gyara zuciyarka ya kyautata halayenka da ɗabi'unka ya tada kai daga bawan bayin Allah ka koma zuwa ga bawan Allah ya tada kai daga mai wahalar da kanka da fafutuka akan duniya wacce za ta ƙare ka koma kana aiki da fafutuka don neman gidan lahira yace to abu na farko kenan da ake nema to an kuma samu shine alqur'ani mai girma jama'a alqur'ani mai girma akwai na alkhairi da alqur'ani ba zai iya gadarwa ba ban sani ba fahimtan ku akwai alkhairin da alqur'ani ba zai iya gadarwa ba to da haka in dai alqur'ani kundi ne da zai iya gadar da dukkan alkhairi to an samu alqur'anin to kaga an samu abu na farko kenan to abu na biyu sai ya ce al-muhallil qabil sai kuma a samu wurin da zai iya karban alqur'ani wurin da zai iya karban alqur'ani to a wannan ayar an yi bayani shine a sami al-qalbul hayy zuciya rayayya kaga gashi an sami shari'a an sami hasken an samu warakan shine alqur'ani to in kuma akai dace aka sami mahallin da zai karbi wannan shari'a shine zuciya rayayya to an samu sharadi na biyu kenan to abu na uku kuma shine sai a samu sharadin yadda zaka amfana domin akan iya samun abu mai amfani a tafin hannunka amma ka kasa ribatan sa kamar yadda Hausawa suke cewa rashin sani kaza ta kwana akan dani tana jin yunwa amma fa tana kwance ne akan dani da ita da ƴaƴanta bata san dani bane ballantana ta sauka ta dan tsatsakura wannan damin cici abinci sai ta kwana da yunwa kaga ga abu mai alkhairi a tare da ita amma bata sani ba ko kuma ka dauka jaki sai ka dauki littafin tafsiri sai ka dora masa ka dauko hadisi ka dora masa ka dauko fiqh ka dora masa ka dauko duk wani littafi na ilimi na addini da ilimi na rayuwa ka dora majaki zai mishi amfani ba zai hana shi kiskanci ba ba zai hana shi wannan kukan nashi na rashin mutunci ba ba zai hana shi kwanta a kasa ya birgima ba duk wannan alkhairin da ke tare da shi shi ba zai amfane shi ba to kenan kana iya samun abu nagartacce abu mai kyau abu mai amfani amma in fa ba a samu sharadin yadda zaka amfana da shi ba to ba kuma zai amfane ka ba to shine wannan ayan ta kawo sharadin shine al-isra'u aw al-qasama ga al-Qur'ani an samu kundi na alkhairi ga zuciya ta mummuni rayayyen zuciya an samu to ya za a yi ka amfana ai bi yadda ka so da ka amfana da sai ka saurara ka ji ka gane to shi ne sharadin kenan irin yadda kake ba Qur'ani kula da sauraro da mai da hankali da yadda kake jin kaunan al-Qur'ani a cikin zuciyarka wannan shi ne lasisin da zai sa ka amfana da al-Qur'ani jama'a musulmi ko mun fahimci wannan da kyau kenan sai ka zama in ana karatun al-Qur'ani ko tafsirin sa ko karatun sa kakan yi sauraro ne sauraro sosai sauraro na neman ganewa na neman fahimta na neman ka karsano shari'a da hasken da ke ciki bari in ba ku wani misali akwai ayoyi da dama da muke karantawa amma kuma kai ba za ka gane sakon da ke ciki ba Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin annabi Yusuf da ƴan uwansa lokacin da suka dauki annabi Yusuf suka je suka shirya mishi abin da suka shirya har dai daga ƙarshe talauci ya kama su suka fara fitaran gadi suna zuwa garin Misra nemo abinci lokacin da suka je har annabi Yusuf ya kwace dan uwansa daga hannunsu suka yi godo da shi cewa ka ba mu wannan dan uwan namu mu koma da mu koma mu baban mu da shi ka dauki wani daga cikin mu duk wanda kaga dama inna naraka minal muslimin amsan da ya ba su yace qala ma'azallahi anna aqulu illa man wajadna mata'ana indahu inna idhal zalimun yace ba zan yi wannan ba ai wanda muka ga kayan mu haƙƙin mu a cikin kayan shi shi za mu kama ba za mu yi zalunci ba da suka yi godo suka yi godo suka yi godo suka ki sai Allah ce me ne a gaba yawa falam mastai asuminu yayin da suka yanke kauna cewa tabbas ba zai yadda ba aka ce khalasu najiyan me ma'ana khalasu najiyan sai suka kede suka sake yin wani sabon miji me nake so ka gane anan khalasu najiyan wai lokacin da ka dauki mataki kana son ka cimma wani abu ka bi duk irin matakin da ya kamata ka dauka abin ya ke fitar da kai shikenan sai ka rika hannu ka ce to ai shikenan dai Allah ya gani a'a khalasu najiyan ka koma ka sake tako ko ba ku gane ba ka koma ka sake tako yanzu ka samu dan jalin ka na 100 ka ce bari in shiga kasuwa in dan je in fara kasuwanci ka fara kwana 1 kwana 2 kwana 3 sai aka samu tasgaro sai kasuwanci ya rushe shikenan sai ka ce to ni dai Allah ya gani gurin koma kawai da kali in ci gaba da zama Allah ya ba ku mu samu wannan rashin kan gado ne ashe baka karatun alqur'ani ba kuma ka gane sabon alqur'ani ai yayin da ka kwatanta wannan ka ga bata fitar ba to khalasu najiyan ka koma kuma ka sake bibiya in waɗansu ƙwararru zaka samu alhaji na fara kasuwanci iri kaza amma na samu tasgaro yayi maka tambayoyi ya kai kaza ya kai kaza ya kai kaza ka ga mishi ce kaji inda aka samu matsala je ka sake yin kaza da kaza da kaza da kaza haka ake gudanar da rayuwa yayin da ka fita neman ilimi iri kaza sai kaga ilimi kaza ba zai samu ba to ba za ka ce to shikenan ai sai dai mu hakura a'a sai ka canza wannan ilimin ka koma wani ilimin al-Imam an-Nawawi a kullun ranan duniya yakan yi darussa 13 ne yake dauka daga malaminsa kuma yana ja yana gane komai yana fahimta kawai sai ranan al-Imam an-Nawawi sai ya ce yanzu abin da ya kamata ya koma harkar likitanci saboda ya ga an gane Qur'ani an gane hadisi an gane fiqh an gane waye an san mazhabobin malamai Malikiya Shafi'iyya Hanafiya duka mazhabobin nan an sassan su an san larabci an san adabi an san menene kawai sai ya ce to bari mu koma kuma wurin neman ilimin likitanci sai ya je sayo littafin al-qanun wani littafi ne na likitanci yana sayo wannan littafin sai Allah ya rufe kwakwalwar shi ya daina gane komai a to shikenan sai ya ce tilas sai yayi a ba lalle ba tilas zama da kaka sai ya aje wannan sai ya koma inda yake waye abin da nake nufi anan shikenan sai ka tashi ka ce ni engineering zan yi sai kaga kai lissafin na faina wahalle ne engineering to sai ka ce tilas sai kai engineering kila kuma baka da rabo a ciki sai ka ce bari in je in karanta Islamic studies kila in zama babban malami kila kun gane abin da nake nufi wai ba za ka dauki wata hanya ɗaya ka ce ita ke nan mafita a rayuwa ba in ka kwatanta wannan sai kaga akwai tasgaro akwai wahala akwai kunci a ciki zuciyarka na baki to sai ka aje wannan sai ka dauki wanda kake da nishadi a ciki wai wannan na kawo mana misalin irin a mu'amala ne inda ya kamata ka rika fahimtar alqur'ani a mu'amala ba a ibada ba kila an fahimce ni da kyau a ibada wannan ai kaga kofofi ne da yawa dubi inda ya kawo mana a cikin suratul muzammil inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil layl wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar alima an lan tuhsu fataba alaykum faqra'u ma tayassara min alqur'an alima an lan an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi amma da faqra'u ma tayassara min wa duk halin da ake ciki Allah bai dafa karatun alqur'ani ba ko ana cikin yaki ko ana cikin rashin lafiya ko ana cikin halin fatauci neman arzikin Allah wa faqra'u ma tayassara min sai ka karanta alqur'ani komin kankantan sa wai a ce dai rana ta fito ta fada dare ya shiga har alfitir yake to baka karanta alqur'ani ba Allah bai yadda ba faqra'u ma tayassara min wannan fa ana batu ne bayan an maka magana akan kiyamun leli akan kaza akan kaza akan kaza shi kuma to da haka komi alqur'ani mai girma ya daidaita mana shi kai dai abin da ake so a samu sharadin amfana shine in kana sauraron alqur'ani ka rika saurara da budakkiyar zuciya kuma ka rika yin kasake kana gane shiriyan da ke ciki domin kai aiki to wannan shine sharadin amfana to abu na hudu kuma shine kasance babu wani abin da zai hana ka amfana shine qur'ani ya kawo wa huwa shahid kar ya kasance akwai rafkana ko kuma akwai tunani can kananan hankalin kai na can wani guri ko kuma baka kikkirfa abin to ba za ka iya ganewa ba amma idan ka samu wadannan sharadai guda hudu ka samu ga alqur'ani a tare da kai zuciyarka ta zama rayayya kuma zuciya ce mai tsafta tana shirye da taji kuma tayi aiki sannan kuma gashi in ana karatun alqur'anin ko ana bayanin alqur'anin kana kyakkyawan sauraro da kyakkyawan manufan zaka ji kuma ka dauka kai aiki sannan kuma kawo kinta daga duk abin da zai shiga tsakankaninka da alqur'anin nan na rafkanan zuciya na miyagun tunani na san duniya ya wuce kima ire-iren waɗannan cututtukan duk kawar ke daga gare su to dan uwa ka samu cikakkiyar daman da za a ga tariki da ka koma mai aiki da alqur'ani mai girma dan haka akai kadai dinka ko da idan mutane ko ba idan mutane zaka ga kana bakin kokarin ka gurin aiki da alqur'ani ballantana yau kai da abokinka ballantana kai da matarka ballantana kai da ƴaƴanka ballantana kai da malamanka da dalibanka da makwabta a kasuwanka a makwabtakanka a wurin aikinka sai kaga dabi'unka sun zama nagartattu dabi'u ne dake yarda da Allah sai kaga baka da miyagun dabi'u irin wanda zuciya ke fama da shi rowa akwai wani marowaci kyashi hasada bakin ciki kutun gwila rena mutane duk sai kaga ka warke baka da wannan cututtuka sai kaga ka koma ni Allah ka zama mutumin kirki sai kaga ka koma wurin bautan Allah sallanka ma sai ta canza daga irin sallar da kake yi a da da sallanka kawai kana yi ne shaf shaf a yi nan da nan a yi a gama to amma yanzu kuma kana sauraron alqur'ani kana fahimta sai kaga da idan ka zo ka ce Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malikil yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to yanzu kana son wai ka tasirance da alqur'ani to dole wannan ya bai kuma zuwa ga karkai alhamdulillahi rabbil alamin kana yi kana karatu abin da kake faɗi arrahmanir rahim kenan sallanka ma ta ƙara nutsuwa yayin da kai ruku'u kana faɗin subhana rabbil azim zuciyarka tana tsarkanuwa da wannan kana tsarkake Allah ne mafi girma da buwaya da isa kana tsarkake Allah ne haka zuciyarka za ta ka gaya maka kenan cewa Allah ya kubuta daga dukkan wata naƙasa duk wani kasanci duk wata tawaya Allah ya kubuta daga gare ta shine ma'anar subhana rabbil azim Allah mai girma ya kubuta ya tsarkaka zuciyarka tana gaya maka wannan tun anan kana jin kenan cewa ashe in an ce Allah yana da ƙariya ne Allah ya kubuta daga wannan in an ce Allah marowaci ne irin yadda yahudu suka ce ƙariya suke yi Allah ba marowaci bane in sun ce hannun Allah yumkake ne ƙariya ne ashe hannun Allah yana bude ta yana kyauta hakan nan zuciyarka tana fassara maka abin da kake karantawa in ka dago sami Allahu liman hamidahu hakan nan zuciyarka ke gaya maka in ka tafi sujada hakan nan zuciyarka ke gaya maka in kana tahiyya attahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu zuciyarka na gaya maka irin yadda kake wato irin abin da kake faɗi tsakankaninka da Allah kai tun kafin nan ma tun daga gurin wannan abin nan na buɗe sallah du'aul istifta ga addu'o'i nan da yawa amma ciki kana faɗin wajjahatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan wama ana minal mushrikin inna salati wa nusuki ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك هل يزوى كالشيء تكين أدعو إند أكين سنبو نسال الله نفا تدكنا كرنتا سودا ما نفا كنا هرارو أبين دكتي كرنتا تيادا إسال الله كتي غراجي تداك وانا شيني بمبنشين إبادة مسنا الله يكوما إبادة وطن دمسسان الله وطن دسكسان الله سنة إبادة ني suna neman wani tsanuwa ne kamar suna kwankwasa ma Allah kofa ne wanda ke kofar dakin Allah yayi tunanin wai ya kosa ya koma shago yayi tunanin yana da wani koma bayan Allah to wannan shine bambancin ibadan masana Allah da kuma wadanda basu san Allah ba to wannan duk zaka same shi idan Allah ya ce mai kika ka fahimci alqur'ani ne girma kana kyakkyawan kyakkyawan ambato da sauraro a cikin alqur'ani wannan shimfida ne muka yi akan tadabburi a takeicen takeitawa kuma a gurguje domin ka gane sharadin tasirantuwa da alqur'ani wanda wannan din shine muka rasa shine asalin karatun mu da muka yi shine muka rasa ya sanya alqur'ani ya kasa runa mu mu koma rinin Allah sibghatullahi muka kasa zama sibghatullahi saboda mene saboda ba mu cika waɗannan sharadan ba da mun cika waɗannan sharadan to da mun rine kamar yadda sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suka rine to muna fatan cikin rahamar Allah da falalansa da baiwarsa ya Allah ka ciyar da mu daga falalanka Allah ka sanya mu cikin mazuwa alqur'ani Allah ka fahimtar da mu alqur'ani Allah ka bude zukatan mu ka zazzaga mana alqur'ani Allah ka sanya mana kaunan alqur'ani ka ba mu ikon karanta alqur'ani da haddansa da aiki da shi da hukunci da shi da neman magani da shi kuma ya Allah ka sada mu da dukkan alkhairin da kake sada mazuwa alqur'ani da shi ka tsare mu daga dukkan sharrin da kake tsare mazuwa alqur'ani mai girma da shi to ina ga zamu dakata anan gobe insha Allah ta'ala zamu fara karatu a cikin alqur'ani a satin da ya gabata mun yi batun cewa mun yi bayani akan karkasuwan tafsirin alqur'ani guda nawa guda uku ko za ku iya tunawa da su to ka dan kuskure akwai at-tafsir at-tahlili at-tahlili akwai kuma na biyu akwai at-tafsir al-ijmali akwai kuma na uku at-tafsir al-mawdu'i dai duk mun yi bayani akan su ko to muka ce zamu dauki ɗaya daga ciki ne insha Allah ta'ala zamu dauki at-tafsir al-ijmali insha Allah ta'ala be kore zamu rantsar sanuwa daga waɗannan duka kokofi guda biyu at-tafsir at-tahlili din da kuma at-tafsir al-mawdu'i din amma dai wanda zamu maida hankali shine at-tafsir al-ijmali duk mun yi bayanin san ba ku manta ba to insha Allah ta'ala shi zamu yi kuma zamu bi littafin Taysirul Karim ar-Rahman fi tafsir kalamil Mannan wanda ke da shi tafsir Sa'di in yazo da shi shi zamu kuma maida hankali akan sa da izinin Allah be kore mu kuma darsano daga at-tafsir at-tahlili wanda nace shine zaka ga ana maida hankali akan a dauki kalma kalma ana bayanin ma'anoni ana bayanin asbabun nuzul ana bayanin kaza to da kuma at-tafsirul mawdu'i din shi kuma ana iya kallon mas'ala a jumlacenta a cikin alqur'ani a tattauna akan ta duka zamu dan iya daddakowa amma dai zamu kuma yi da hankali ne akan at-tafsir ijmali da izinin Allah Allah madaukakin sarki ya mana muwafaqa yadda muke da rauni Allah ka karfafe mu yadda muke da jahilci Allah ka ilmantar da mu yadda muke da sakaci Allah ka karfafe mu ya Allah ka azurta mu da wani haske daga gare ka ya Allah ka azurta mu da ilimi daga gare ka ya Allah ka azurta mu da dakakkiyar zuciya daga gare ka Allah ka amfana da mu duniya da lahira wallahu ta'ala a'ala wa a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk